sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 19 ga watan Maris a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi a Niger ta kama miliyan 19 na jabin kudin sefa akan iyakar kasar da Jamhuriyar Benin. Bayan haka za ku ji cewa jihar Agadez ta Niger din ta fara ganin tasirin haramta fitar da kayayyakin abinci zuwa kasashen ƙetare da kasar Algeria ta yi a farkon wannan makon yayin da jama'a ke fuskantar rashin kuɗi. To ko me yasa matakin ya fi shafar jihar Agadez?
Kasar ita Agadez abin da yasa sauran jihohi suna iya su samu sassaci bisa ga tsadar abinci bisa ga Agadez. Mu nan Agadez mun dogara sosai da Algeria. Yanzu ka dauki wannan sunya me sutawa da sauran wadancan jihohi suna da hanyoyi da yawa wanda za su samu abinci wanda yake kuma yana da rahusa.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya shirya zai kuma gabatar da kuma labaran wasanni daga Najeriya. Amma yanzu dai sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran. Sojojin Rasha sun ce a karan farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau din nan Asabar a kasar Ukraine, wanda suka ce sun auna ne kan wani rumbun aje makamai a yammacin kasar. Samfarin makami mai linzamin mai matukar gudu wanda aka dora ma kunamar cilla makami mai linzami ta Kinzhal ya ruguza wani katafarin rumbun boye makamai na karkashin kasa, inda aka jibge makamai masu linzami da makaman da ake loda ma jirgin sama na soji a ƙauyen Delintin da ke yankin Ivano Frankivsk, a cewar ma'aikatar tsaron Rasha a yau din nan Asabar. A shekarar 2018, lokacin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke shelar kirkiro makami mai linzami mai matukar gudun wanda kunamar Kinzhal ke harba shi, ya bayyana shi da wanda ba a iya tarewa. Yau Asabar Rasha ta kuma yi ikirarin cewa sojojinta sun kutsa cikin tsakiyar birnin Mariupol mai tashar jirgin ruwa wanda ta yi wa ƙawanya a kudancin Ukraine. Dukkanin mutane hudu da ke cikin wani jirgin saman sojin Amurka sun halaka bayan da ya fada can wani daji a arewacin Norway Jumaa a yayin wani atisayen da NATO ke jagoranta, a cewar 'yan sanda a yankin. A dai sanin 'yan sanda, dukkanin mutane hudun Amurkawa ne, a cewar hukumar 'yan sanda. Prime Minister Jonas Gahr Sutter ya aika da saƙon Twitter na yin ta'aziyya kan abin da ya kira mutuwar Amurkawa hudu. Jirgin samfurin MV-22B Osprey, mallakin sojin ruwan Amurka, ya shiga atisayen ne mai taken Cool Response. Yau Asabar tawagar masu kai ɗauki ta yi tattaki zuwa wurin da jirgin ya faɗi, bayan da jirage masu saukar ungulu suka kasa sauka wurin saboda rashin kyan yanayi da iska mai ƙarfi da ke kadawa da kuma ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Bugu da ƙari, akwai kasadar gocewar curin ƙanƙara bisa ga hasashen cibiyar yanayi. Shugaban dakarun gugurmaya da gwamnatin mulkin soji a Myanmar a yankin Saigon jiya Juma'a ya tabbatar da wani rahoto mai cewa ƙungiyarsa ta kashe mutane goma a wani al'amari da ya faru a watan Nuwamban da ya gabata, kuma ya yi alkawarin ansa laifi muddin binciken da gwamnatin haɗin kan ƙasa NUG ta ƙaddamar ya same shi da laifi. Kalaman na Botan Mai, jagoran dakarun kare jama'a PDF a takaice a garin Yimabin na yankin na Saigon mai fama da rigingimu, ya sa an yi kira ga gwamnatin ta haɗin kan ƙasar da ta ƙaddamar da binciken kwakwa kuma cikin adalci kan al'amarin, don a kawar da rudani game da rawar da kungiyar kare demokradiyya din ta taka, wadda ke ikirarin kare farar hula daga sojojin da gwamnatin mulkin soji ta tura a yankin wanda ke kusa da kan iyaka a can wani lungu a kasar ta Myanmar. A wata wasiƙa ta ranar 14 ga watan Maris, wata kungiya kuma mai gugurmaya da gwamnatin mulkin sojin mai suna dakarun kariya na yanki ta yi ikirarin cewa mayakan PDF na Yimabin din sun kashe mutanen wurin 21 tun daga watan Oktoba na shekara ta 2021, ciki har ma da mambobin ta goma a al'amarin na watan Nuwamba.
To a gaida Ibrahim Ka'alma Sigarba da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu tabo bangaren rahotanninmu. A jamhuriyar Niger, hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kama kudin jabi na sefa miliyan 19 da kuma wani cek na sefa biliyan 10 akan iyakar kasar da jamhuriyar Benin wanda aka kunshi a cikin kananan kwalaye da nufin shigar da su birnin Yamai. Wakilin muryar Amurka Salamu Mudabarma ya aiko mana da karin bayani daga birnin Yamai.
Wasu matasa biyu 'yan Nijar ne hukumar fataucin miyagun kwayoyi ta Okritis ta gabatarwa manema labarai a matsayin waɗanda ta ce ta kama su ne bayan gudanar da binciken wasu ƙananan kwalayen da aka turo daga jamhuriyar Benin ta hanyar wata ma'aikatar aika saƙonni don isar da su birnin Yamai. Komisar Principal Nana Aishatu Usman Bako na magana da yawun hukumar 'yan sandan Nijar.
Waɗannan mutanen da anka samu waɗannan kudin a kansu ba kari na farko bane da sun ka fara wannan aikin, tunda makonni da sun ka wuce deja an samu kudin jabu miliyan 5 na kufir din shika 5-5, kuma daga gaye ne irin wannan ake yin koliƙin a turo shi kamar kumshi ne hakan ga ashe kudi ne a ciki. A yau dai miliyan wajen 19 an ka samu a hannunsu na kufir din shika 10-10 na jabu.
Daya daga cikin matasan da suka fada hannun 'yan sanda ma'aikacin banki ne.
Shi ma'aikacin banki da an kai cajin shi an ka samu shekin na wajen miliyar 10 na sefa a biskan shi. Bayan Allah da suke zawa suna wani saide-saidensu, kai an doki kudi na jabu cikin jika 100 an sa maka kudin jabu jika 20 ko jika 30, ai an karya ka. Kai da zaka ta kai wani sana'a ka da wane ne ɗan ribar da zaka samu deja ta baci cikin wannan in kenan dole ne ya bata tattalin arzikin kasa. Kenan ya kamata irin wannan in ka baka kudi ka tsaya ka doki lokacin ka dan tattaba su da kyawu dan ka san na kwarai ne ko jabu ne. Al'umma ya kamata ta kama ma jami'an tsaro cikin aikin da suke yi. Kunda wata ran an kace da dan gari akan ci gari. Yan mana in kaga abun da bai kamata ba kana zuwa ka dan gayi kuma za a saka sunan ka ba sai an bayyana ka ba.
A yan shekarun baya-bayan nan masu buga kudaden jabu kan yi amfani da kafafen sada zumunta musamman kafar Facebook don jan hankulan mutanen da ke fatan a buga musu adadin kudaden da suke bukata, inda suke gwada wasu a matsayin waɗanda suka samu biyan bukata. Haka kuma waɗannan 'yan damfara kan bada lambobin waya a shafukan su akasari layin kamfanonin jamhuriyar Benin. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Salamu Mumuni Barma. Kwanaki hudu bayan da kasar Algeria ta haramta fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare, an fara ganin tasirin matakin a cikin kasuwannin jihar Agadez, inda farashin kayan abinci ya karu da kashi 50 cikin 100. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki. Ga rahoton da Ahmed Mahmud, wakilin muryar Amurka, ya aiko mana daga birnin Agadez.
Magidanta ne dai tsadar kayan abincin ta fi shafa a daidai wannan lokacin da bukatuwa ke kara yawa, amma ba kasafai hanyoyin samun ke kara karuwa ba ga magidantan. Ko yaya magidantan suka ji da wannan tsadar kayayyakin abinci? Ga dai wasu daga cikin su.
Sunana Hassan Garba, mazaunin garin Agadez. Gaskiya ni wanga farashi ya bani mamaki, saboda mai yanzu gaba daya jikka 6. Na zo kasuwa na yake wekewe na rasa ma yadda zan yi yanzu. Fulawa ta kara ku. Yanzu abinci dai mu dai muna kira ga gwamnati in ya san hanyoyin da za yi mu talakawa mu samu mafita. Kayan alje da wanda muke saye gaskiya sun lumka da wanda suke fitowa daga alje.
Sunana Ibrahim Musa, na je kasuwa sayya da in yi tanadin azumi. Daga yanda na san su da yanzu ba haka ba na san su. Komi ya tashi da fulawa da simil da mai da sukari duk na je in sai su. Farashin su ya lumka daga yanda nake sayan su can da.
Yan kasuwar dai a Agadez na danganta tsadar kayan abinci da matakin na gwamnatin kasar Algeria na haramta fitar da kayan abinci daga kasar ta. Musa Sabitu, mataimakin shugaban yan kasuwa na jihar Agadez, ya bayyana alakar tsadar kayan abinci da matakin na kasar Algeria.
Alakan mu Algeria da Niger musamman da Agadez alaka ce babba ta fannin abinci, to don haka kaga wannan hauhawa na abinci ya yi tsadanciya sosai. Su kuskus, makaroni, mai, sika. A da maka abinda mun ka san shi na Agadas jika 5 yanzu kuma jika 6 zuwa wasu 6 har da wani dan abu da mai ana saida shi jika 3 yanzu ku jika 6 filawa kilo yana $60 yanzu ya kai $120 to su ko wannan tsadar tana da alaka da liƙe iyakar da Algeria ta yi dan haka su yan kasuwa kenan yanzu in ma abinci zai shigo ta hanya Alje zai biyo ta barauniya hanya kenan dan haka abubuwan za su saki dama mun san wannan abun radadin zamu ji shi hiyarin da kowace
Jihar Agadas ce ta fi jin jiki a hauhawar farashin kayan abinci idan aka kwatanta da sauran jihohi na kasar Nijar kamar yadda Musa Sabitu ya kara da cewa
kasar ita Agadas abin da yasa sauran jihohi suna iya su samu sassaci bisa ga tsadar abinci bisa ga Agadas mu nan Agadas mun dogara sosai da Algeria yanzu ka dauki wannan sunya mai sutawa da sauran wadancan jihohi suna da hanyoyi da yawa wanda za su samu abinci wanda yake kuma yana da rahusa saboda ko wajen maka da wasu abubuwan da za a saida farashi zai bambanta da sauran jihohi
kungiyoyin da ke yaki da tsadar rayuwa na ganin rashin samun mafita ga al'umma da gwamnatin Niger ta kasa yi da kuma yin shiru kan al'amuran da ya shafi kasuwanni a Niger na daga cikin abubuwan da yasa yan kasuwar ke cin karansu ba babbaka kamar yadda Sanusi Muhammad mamba kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Niger ta NPCR ya bayyana
ka doka tun daga Arit har kaso cikin garin Agadez har ka tafi departamentin Bilma kowa kuka yake da tsadar rayuwa yau in ka doki kasar mu mutane sun ƙara dukuwa cikin yanayi na talauci in ya zamanto dan abin da mutane suke samu kalilan ne in ka doka abin da yasa suke ƙara tsada kayan masarufi dan dole ne duk irin talaucin ka sai ka ci mun yi ta kira da babban murya magabata su doki wannan matsala domin a samu maslaha wannan abu ba zai aiwa mana da da ido ba
Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida Habib Mahmud da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin amsoshin tambayoyinku
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku Yau za a ji kashi na biyu na ansarar tambaya ta biyu ta su kawo bajoga da Alhaji Kare Bagi game da adadin harsunan Afirka. Sai kuma maimaitin ansarar tambayar Muhammad Malaminta mai dinki unguwar Alheri Zuru jihar Kebbi Najeriya game da kwayoyin halitta masu sawa a haifuwa da ko shin ana gadarwa da kuma ko wadanne sun fi masu tsayi tsawon rai. To idan Malam Kawo Bajoga da Alhaji Kare Bagi na tare da mu ga kashi na biyu na ansoshin tambayoyinku kan adadin harsunan Afirka wanda wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya ce
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhaji Salisu in kana neman amsan tambayar kamar harsuna da ake amfani da su a Afirka manya-manya wanda ake amfani da su kuma ake saurara sun kasu kashi biyu akwai harsunan da suka shigo daga ƙasashen waje da kuma harsuna asali na mutanen Afirka wato kaga kashi biyu na harsuna da suka shigo ƙasan Afirka daga waje sun hadu da kamar guda uku haka muna da harshen Larabci wato Arabic akwai harshen Turanci wato harshen Ingilishi da kuma Faransanci wato French language wannan harsuna guda uku gaskiya ana amfani da su a Afirka sosai kuma ana rubutu da su ana karanta a makarantu kuma ana amfani da su as official language kasashe da yawa da Turawan mallaka irin su England da suka mallake su yawan su suna amfani da English yanzu a official languages nasu da kuma wurin karantarwa da kuma rubuce-rubucen su haka kuma wanda Turawan Faransa suka mallake su lokacin mulkin mallaka su ma kasashe da yawa daga cikin su suna amfani da wannan harshen wurin official language da kuma rubuce-rubuce da sauransu sannan Larabci su kuma ba wai mallaka aka musu ba amma yawan su da suka yi hulɗa da wayancan mutanen Larabci suna amfani da shi as one of their official language. To shi ma ana gani ya shigo ne daga waje, amma wayannan mutanen Larabawa ne kaga saka same su a kasashen North Africa, irin kasashen Morocco, Egypt, Tunisia da sauransu dai wayannan da suke kasashe North Africa. To wannan harsuna guda uku gaskiya suna da muhimmanci sosai a Africa, ana amfani da su sosai. To sai dai akwai harsuna daga cikin Africa suke kuma su ana kiran su original African languages. To su suna nan da yawa, amma mai tambaya tunaya tambaya wanda ake amfani da su ne kuma wanda aka fi amfani da su. To akwai wata harshe da ake amfani da ita a kasashen East Africa, wato ana kiran ta Swahili language. Wannan tana da mutane da yawa suke amfani da ita a kasashe, kuma da yawa suke amfani da ita, ba ma wasu suna amfani da ita, suna kiran ta one of the official language. Kasashe kamar su Kenya, Tanzania, Uganda, Congo, duk wayannan kasashen suna da population da yawa kuma suna amfani da wannan harshe na Swahili language. Ana rubuce-rubuce littattafan su da kuma harsuna ma da ajami irin nasu na wannan language din wanda ake kira Swahili. Suna nan da yawa, wataƙila shine na farko wanda ya fi samun mutane wanda suke amfani da wannan language in yai cut across na kasashe da yawa. Sai kuma na biyu, wato Hausa. Hausa da muke amfani da shi a Najeriya, ita ma tana da mabiya da yawa wanda suke amfani da ita, ba ma a cikin ƙasar Najeriya kaɗai ba, ya tafi wasu ƙasashe irin su Benin da Niger da sauran ƙasashe da muke makubtaka da su a nan a Najeriya. Da kuma waɗansu mutane ma da ba ma asali Hausawa ba ne, suna amfani da harshen Hausa a wurin maganganu da rubutun su. Shi yasa waɗannan harshen guda biyu suka fi yawa a Afirka, har ma ana kiran su lingua franca na Afirka, wato yaren Afirka kenan. A shekarun baya ana tunanin wanda za official language za ce language na wanda ake amfani da shi Afirka, har ana tabbatun cewa tsakanin Hausa da Swahili wanne yafi samun, wanne yafi mutane. To wannan ba tantance ɗaya daga cikin su ba, amma lalle wannan harsuna guda biyu su suka fi yawan mutane, su suka shi kuma aka fi amfani da shi a Afirka. Harsuna da rubuce-rubucen su yayi yawo duniya sosai. To harshe na biyu ko na uku da zan ce maka ake amfani da ita a Afirka, akwai kuma Yorubanci. Kaga ita ma har yanzu a Najeriya take, wannan harshe ita ma tana da mutane da yawa da suke amfani da ita. Abinda yasa za a samu wayannan harsuna guda biyu sun fito daga cikin Najeriya, domin Najeriya ita ce ƙasa babba a Afirka wanda tafi kowa yawan mutane, da don haka duk inda mutane suke wannan yaren, in kana maganan population ne, to su suka fi yawa. Kaga in ka dauki Hausan sai ka shi Yorubanci a Afirka, daga Swahili sai Hausa sai Yorubanci. Fulani suna nan amma su ba Najeriya kadai suke ba, sun yi cut across many other African countries da suke amfani da Fulatanci, amma ba su da yawa gaskiya. In kana maganan yawa ne, ba su da yawa sosai, amma su ma ana amfani da ita sosai a Afirka. Sai wata harshe da ake kiranta Amharic, ana kiranta Amharic a wani lokaci ana kiranta Amharic, ita ma ana amfani da ita a South Africa, can Southern Africa. Su ma suna da mutane da suke amfani da ita, amma ba su da yawa, ba su da yawa wanda zaka yi hada su da Swahili da Hausa. To a takaice, harsunan da suka fi kowa yawa a Afirka na local na Afirka namu, wato harsuna guda biyu din ne, wato Swahili da kuma Hausa wanda muke amfani da ita a nan Najeriya. Kaga in ka zo Najeriya ba za ka ce Hausa na Hausawa ne kadai ba, mutanen da ba Hausawa yanzu Hausa suke yi. Shi yasa Hausa ta zama kamar yare wanda ake amfani da ita a Afirka, West Africa da sauran Afirka gaba daya. Amma Yorubanci ita lalle masu amfani da ita a Najeriya suke, da kuma kasashen irin su Togo da Benin Republic anan kusa, amma ita kuma influence nata, wato ana amfani da ita, ita ne harshe na Afirka wanda aka fi amfani da ita ba a cikin ƙasar Afirka ba, wato outside Africa, harshe na Afirka wanda aka amfani da ita a kasashen duniya ba cikin Afirka din ba. To Yorubanci tafi kowa, me yasa? Domin su suka fi kowa yawo a duniya a cikin kasashen Afirka, don haka wannan yaren ta yi yawo ta tafi kasashen Turai da kuma Amerika da sauransu. Don haka in kana neman harshe na Afirka wanda aka fi amfani da ita a bayan doron ƙasar Afirka, to ita ce harshen Yorubanci. Ibo su suna nan a cikin Najeriya, su ma ana amfani da ita a Najeriya, tana daga cikin layin harsuna da aka fi amfani da su. Ita ma dai mai tambaya gamsu da wannan amsar da muka ba shi, masha Allah.
To sai kuma maimacin ansar tambaya kan kwayoyin halitta masu sawa a haihuwa da ko shin ana gadar haihuwar wada da kuma ko wadanni sun fi masu tsayi tsawon rai. Idan mai tambaya Muhammad malaminta mai dinki unguwar Alheri Zuru jihar Kebbi Najeriya na saurare ga maimacin ansar ka daga bakin Dr. Sa'ad Mubuni dake nan Amurka wanda yace
kalmar wada ko kuma dwarfism a turancin Ingilishi ana amfani da ita ne wajen siffanta mutane da tsawon suke da matukar gajarta kuma tsawon su yayi kasa da kafa 4 da inci 10 wato kaman kimanin mita 1.3 yayin da mutum ya gama cikan girman shi ko kuma ya cika baligin mutum a mace ko namiji. Akwai abubuwa ko al'amura da dama da suke iya jawo irin wannan laruwa ta wada. Daya daga cikinsu shine jirkicewar kwayoyin halitta wanda yake shafar kwayar halittar da take tasiri wajen girman kashi, sannan wa'ensu al'amura kamar da suka shafi sinadaran da suke tasiri wajen girman mutum gaba daya ko kuma matsananciyar rashin abincin gina jiki a wani yanayi na rayuwa da dai makamantansu suna iya tasiri wajen tsawon mutum. Zan yi bayani akan ita ta larurar da take faruwa sanadiyar jirkicewar kwayar halitta. Wannan shine yanda ya fi yawa a duka mutanen da ake gani da suke da larurar wada ko kuma suke zama wada. Wadan da yake da tasiri ta ko yake siffantuwa ta jirkicewar halitta ana iya gado idan ɗaya daga cikin iyaye ko mace ko macen ko namijin take da wannan jirkicewar kwayar halitta, sannan suka haifi yaro akwai hadarin cewa yaron zai iya gadon wannan ciwo na larura ta wada. Amma ba wai duk lokacin da aka samu wannan haihuwar bane za a iya cewa za a samu larurar. Amma dai a takaicen bayani shine ana iya gadon wada idan ya tasirantu ne ta jirkicewar kwayoyin halitta. Idan an samu larurar wada takan mafi yawanci sukan iya rayuwa kamar yadda kowa yake yin rayuwa ba tare da wasu matsaloli ba, amma a wa'insu lokuta kuma sukan sami matsaloli kamar na numfashi ko kuma yawan kiba ko teba da kuma matsaloli na gadon baya kamar kusumbi ko kuma tsukewar laka. So a yayin da suke da irin wa'innan matsalolin yakan shafi yanda suke gudanar da rayuwa da kuma zaka ga suna neman sai an yi wani dauki mataki domin a tallafa musu su sami rayuwa ingantacciya. Babu wa'insu ingantattun bayanai da suka nuna cewa wadanni sun fi mutanen da ba wadanni tsawon rayuwa ba. Mafi yawanci wadanni sukan iya rayuwa kamar sauran kowa, amma hasali ma idan suna da wa'annan matsaloli da aka bayyana a baya ya Allah sa iya tasiri wajen rage musu ingancin rayuwa da kuma rage musu tsawaitar rayuwa idan ba a ba su agaji na likita ba ko na asibiti domin a inganta rayuwarsu.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Mahadi Abba na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya da Dr. Sa'ad Mumuni da ke nan Amurka, sai wanda kuma ya ba da umarni haile-haile. Ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ana ci gaba da tattaunawa tare da tafka muhawara akan fafatawar da za a yi a matakin kwata final na gasar zakarun Turai ta wannan shekara. Sa'o'i bayan da hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta shata jadawalin fafatawa a sauran matakan da suka rage na gasar ta bana. Jadawalin ya nuna cewa Chelsea za ta kara da Real Madrid, Manchester City da Atletico Madrid, Villarreal da Bayern Munich, sannan sai Benfica ta fafata da Liverpool. Wasan da ya fi jan hankali dai shine na tsakanin Chelsea ta Ingila da Real Madrid ta kasar Spain, wadanda kuwa shekarar da ta gabata ma sun kara da juna a matakin wasan kusa da ta karshe, inda Chelsea ta yi galaba da ci 3-1 a wasanni biyu da suka fafata, kana kuma ta zarce har ta lashe gasar ta bara. Sashen Hausa na muryar Amurka ya karbi bakuncin wasu magoya bayan kungiyoyin biyu na Chelsea da Real Madrid, wadanda suka tafka muhawara akan yadda suke hasashen za ta kaya a fafatawar ta bana.
Sunana Abdul Sifawa. Yato a gurguje kamar yadda makallanta kwallo kuma masana kwallo ke fiye gani, haduwar Real Madrid da Chelsea haduwa ce wadda za a gumurzu sosai. Sun hadu last season lokacin da Chelsea ta ci Champions League. Idan ka diba Real Madrid ta kare gidanta, amma Chelsea sun fi karfin su a Stamford Bridge. Chelsea ta ci 2-0. Bisa ga gaskiya wannan season din lokacin Zinedine Zidane ne, Real Madrid tana cikin crisis na injury da kuma matsaloli kai da kawo. Amma bana in kadi with team in Real Madrid, kadi with team in Chelsea, zaka ga cewa za a kara, za a gumurzu, iya gumurzu, har dai ma irin in kadi bai da Real Madrid ta yi waje da PSG a gagasar knockout stage.
Bari kuma wannan bangaren nawa, coach Ibrahim, ya kake kallon wannan karawa?
Sunana Ibrahim Suleiman, coach. Kwallo da muka buga, da buga tsakanin Chelsea da Real Madrid, ga duba last season kwallo da muka buga da su, gaskiya mun fi karfin su. Su kuwan ga season kuma fitari zai kuma mai mata kansa sabiri, ba don wai ziran baya nan ba, ko Ancelotti da annan yanzu shi ma gaskiya ba zai yi abin da Zidane ya kasa yi ba.
Amma kaji wanda ya faɗa cewa jiya ba yau ba, ma'ana kaman yana ganin kaman sun yi wani kwakwaran tani da kenan, ban ba ku fi karfin su ba.
To ai yanzu ɗan kwallon su sufafin ɗan kwallo ne shi gare su, wayanda kuma sun gaji. Mu kuma in ka diba ɗan kwallon da a gare ni kuma matasa ne kuma masu jini a jiki, wanda kuma za su taka lera kuma za su bawa kwallo fiye da abin da muke tunani.
Sifawa, za ku kai labari da tsofaffin ƴan kwallo kamar yadda ya faɗa?
Shi ya faɗa tsofaffin ƴan kwallo. Idan na fara ma daga Cortes golanmu, muka je da Philip Mendy, Alaba, Militao, muka je da Carvajal, muka dawo cikin midfield. Idan zai ce tsofaffi a midfield ɗin, wanda ko shi su kusi ne, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, wannan guda ukun da yake tunani ko shi su ne, duk kai ya manta mun samu sauyi idan ya kallo kwallonmu da PSG.
Coach Ibrahim, da waɗanne ƴan wasa ne ko kuma kuke gadara ne da har kuke ganin?
To in ka diba da kwallon da muka buga, wancan mu koma wancan last season ka gani me sun ga buga, in ba wani damar da Benzema ko shi saka kanci na, wanda kuma mistake ne kuma ya zo mishi wanda ya wannan goal din.
Amma ba za ka hada last season da bana ba, in ka lura team Real Madrid mun ba da 10 point.
Ko yaya kuke hasashen wannan fafatawar tsakanin Chelsea da Real Madrid da ma sauran wasannin na quarter final na gasar zakarun Turai ta bana? Sai ku ci gaba da ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin bayyana ra'ayi a koda yaushe. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To Maryam, sojojin Amurka hudu sun halaka bayan da wani jirgin yaki ya fadi a Norway jiya Juma'a a yayin wani atisaye da NATO ke jagoranta. Sojojin Rasha sun ce a karan farko sun cilla makami mai linzamin nan mai masifar gudu ko hypersonic a yau din nan Asabar a kasar Ukraine. Sannan an rufe tasoshin kada kuri'a a Timu ta Gabas bayan gudanar da zaben shugaban kasa a yau din nan Asabar, a wannan kasa da aka ayyana a baya-bayan nan a Asiya.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin, da Hailu Haili wanda ya haɗa shirin tare da Bada Umarni, da ma injiniyarmu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.